sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke sake dawowa a wannan shiri na dan ranar Juma'a ta babban rana. Tara ga watan Disamba na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa wani kwamitin da shugaba Buhari ya kafa ya gano tsabar kuɗi dala biliyan 171 da ba a shigar lalitar gwamnati ba. Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Nijar za mu ji irin kuma bayan da tsarin kiwon lafiya ke samu a dalilin rashin ma'aikata da kayan aiki. Haka kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru don kawo muku rahoto na musamman kan harkokin kiwon lafiya a can, har ma da labaran wasanni. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Wata tawaga da gwamnatin Pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen dan jarida dan kasar Pakistan din a Nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin Kenya suka basu. Hakan yasa tawagar ta Pakistan ta fara tunanin kisan dan jarida shirya ta aka yi. A watan Oktoba aka harbe Arshad Sharif Allahira a Nairobi bayan da ya tsere daga Pakistan inda ya ce ana yi wa rayuwarsa barazana. Su dai jami'an Kenya sun ce akasi aka samu yan sanda suka bude wa motar wuta a lokacin da suke farauta barayin motoci. Sai dai tawagar da jami'an Pakistan ta tura Kenya wacce ta gudanar da bincike ta hanyar yin hirarraki da shaidu tare da duba inda lamarin ya faru da kuma wayar salular Ashraf. Ta rubuta a wani rahoto mai shafi 600 cewa ga dukkan alamu mutuwar dan jaridar shirya ta aka yi. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harbar rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta kasar Ukraine din. Kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya. Lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haduran nukiliya. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kaiwa juna hari a gabashi da kudancin kasar ta Ukraine a jiya Alhamis. Yayin da kasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnatin cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya kara zafafa kiraye-kiraye da ake yi na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar tun bayan mutuwar wata matashiya bakurdiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. Andai Rate Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawaga kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta alakar ta da kasashen nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ba za ta so a batta a baya ba. Yayin da China da Russia tasirin suke karuwa a nahiyar ta Afirka. Croatia ta doke Brazil da ci 2-4 a bugun penalty, nasarar da ta ba ta damar samun gurbi a zagayen kusa da na ƙarshe wato semi-finals. Yayin da ita kuma Brazil din za ta tattara inata ta koma gida. Wasan ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida ne bayan da ɓangarorin biyu suka tashi da ci 1-1. Wannan nasara na nufin Croatia wacce ita ta zo matsayi na biyu a gasar cin kofin duniya ta 2018 da aka yi a Russia. Za ta kara da Argentina ko Netherlands da ke fafatawa a yanzu haka. Nema ne ya fara zura kwallo a ragar Croatia bayan da aka yi karin lokaci. Amma bayan minti biyu Croatia ta farke kwallon ta hannun dan wasan ta Bruno, lamarin da ya kai wasan ga bugun penalty.
Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu bude taskar rahotannin daga Najeriya, inda wani kwamitin bincike na mutum bakwai da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a asirce don duba ayyukan tara kudaden shiga na yau da kullun na bankuna. ya gano zunzurutun kuɗi da suka kai dala biliyan 171 da babban bankin Najeriya ya ajiye a wani asusun da baya amfanar da gwamnatin Najeriya. Daga birnin Abuja, Nasiru Adamele Kaya na dauke da wannan rahoton.
Membobin kwamitin mai mutum bakwai sun hada da shugaban rundunar tsaron farin kaya Magaji Bichi da tsohon kwamishinan yan sanda Muhammad Wakili. Sakataren kwamitin dan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure ya bayyana cewa sun yi tsayin daka har sai da gwamnan babban bankin Godun Emefiele ya bayyana gaban kwamitin a headquarters DSS inda daga bisani aka bada bailin sa, amma bincike na ci gaba da gudana.
A kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya. Maimakon bincike da muke yi, shugaban kasa ana hankalinsa ya koma wurin canje kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu. Mu kuma nan ana dakile mu, an hana mu ganshi. Wannan shine dalili CBN ta canje kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi. Ke yasa aka kirkiro wannan, sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta daukowa didan ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu.
Gudaji Kazaure ya ce suna da cikakken goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, amma zuwa yanzu shi kansa ya kasa ganin shugaban da in bayyana masa halin da ake ciki.
Kuma sai da ya ce min amana har sau uku ya gaya wa DGSS amana, ke sa muka rike wannan amana. To nayi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa, da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan, dala ta kaiye, farashin komai ya sauka, a samu saukin rayuwa, shugaban kasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni. So waɗannan da suka tare ni ina bincika, akwai soyayya shugaban kasa ko a zaman.
Gwamnan babban bankin Godun Emefiele ya bayyana dalilan sauye fasalin kuɗin ne da rage jibgin kuɗi da ke hannun jama'a.
Available data at the CBN indicate that 2.7 trillion.
Yana mai cewa fiye da naira trillion 2.7 billion na hannun jama'a ne cikin adadin kuɗin da aka buga naira trillion 3. Yanzu ne za a jira a ga yadda kwamitin zai yi bayan duba batun bada bailin Emefiele. Shin zai daure shi ne kamar yadda ya yi barazana? Kuma shin kwamitin zai iya ganawa da shugaba Buhari? Wannan sai a zuba ido a gani. Nasiru Adamele Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. To yanzu kuma sai mu je wato daga Najeriya, kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda Hamir Ali ya kuma da wannan rahoton.
Harkar lafiya babban abu ne da ke cikin manyan abubuwan da ke tabbatar da ci gaban kowace ƙasa. Kuma duk ƙasar da ba ta iya baiwa al'ummarta ingantaccen harkar lafiya ba, to tabbas akwai alamomin tambaya akan ci gabanta. To sai dai a Niger harkar lafiyar ta a koda yaushe na sake fuskantar koma baya. Ƙasar da ke fama da ƙarancin jami'an kiwon lafiya. Lamarin ƙarancin jami'an kiwon lafiya ya haifar da fargaba a zukatan jama'a, inda a cewar su sukan shafe kusan awanni a asibitoci ba tare da an duba lafiyarsu ba.
Akwai ƙarancin likitoci. Dan awa dai kake yanzu sai kai uku baka samu magani ba. Kowanne likita
ce lalle karancin likitoci akwai shi nan wurin, saboda mutane suna zuwa su shiga layi sun la asar haiska ya bali sha karancin likitoci ya kawo haka nan, inda da kai ma'aikata dai ba a samu dogon jira haka, ba a samu abun gaggauci haka. Fatan mu dai a samu likitocin da wanda yake duk wanda ya zo cikin dan lokaci kadan a mishi magani ya tayi shi.
Wallahi da kai wan jira mu abun ya ba mu tsauri. Wallahi dogon jira muke tunda nan 3 yayi annura, yayi resistor, yayi serum, yayi fansama da dauki temperature, yayi koshe. Mu dai mun kai kukan mu ga masu iko a dibo ga haraka. In ka zo karfe 8 ka kai hawan karfe 10.
A cewar kungiyoyin da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma, labarin kiwon lafiya a kowane lokaci dagulewa yake a Niger. Hassan Umaru, shugaban kungiyar da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma a Agadez.
Sanin kowa ne wanga lokacin gidajen likitocin mu suna huskantar karamcin ma'aikata. Da mu race in ku zo za ku tarro cikin wasu likitoci, mutum guda ne yake ne yana kula da duka ƴan malatin da suke nan kuwa. Al'umma suna wahala ta wannan fannin kuwa. Na kai ɗan malati da na kai shi tun wurin karhe 5 na maraicin, sai bayan sallan magariba mutanen nan ba a kawo gare shi ba, sai da na ɗauke shi na kai shi wani gidan likita kuwa. Can ma da muka je taro ne sai da muka yi tijira hukumomi na likita, kiran da gare mu su sa ma'aikatan likita isu shi cikin gidajen likitocin mu ko dan a kula da mutane mutane wahala suke kiye da yanda ke ta mako
shi ma Malam Abdul Kadir wanda yi fama da wasu cututtuka ya bayyana cewa saura kirsi ya rasa wani sashi na jikin sa
sakamakon da na je likita akwai al'umma da dama na jira na shafe kusan awa ta kai uku to dalili kanancin ma'aikata sai da aka yi kokari aka kai ni likita tabiya in ba da haka ba da yanzu gaskiya ina cikin mawacin hali da na rasa wani shashi daga cikina
to sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta bayyana cewa sakamakon yadda ake samun karuwar marasa lafiya ne yi wa jami'an kiwon lafiya yawa Haruna Kanta jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Agadez
bangaren likita kullum akwai matsala ta wajen ma'aikata ma'aikata lalle ba su ishe ba wanda muke so amma hakinan muke dan tsara abubuwan yanda abin zai tafi bangaren mutane suna jima a zamanin suna jira ba musu magani ba ya danganta da yawan marasa lafiya da suke za a wannan lokaci na sanyi tunda a lokacin sanyi a yanzu kun sani akwai cuta wadda take ta majina wadda take kama mutane da yara da manya kuma kowa ta shiga cikin wannan to shine yasa yawan marasa lafiyar ne shi yake kawo hakan kenan kai tsaye bai yiwa a ce kowa a lokacin nan a mishi dole sai an balayi an ba hankali a zo gare ka
Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
to Allah ya kyauta a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye to a yanzu abubuwan muna cewa karfe wato anan sashin Hausa karfe 3 da wato da mid rabi da minti 12 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan madalla yanzu kuma lokacin da zamu leka kasar Kamaru inda awal garba sai kaman rahoto na musamman
hukumar lafiya a kasar jamhuriyar Kamaru halin gwiwa da waɗansu ƙungiyoyi na duniya na lafiya suna ci gaba da gudanar da allurai na allurar rigakafi a kasar jamhuriyar Kamaru wannan karon dai ga yara kanana ne ake ci gaba da yi musu allurar ta rigakafi wajen cutar nan na kyanda da kuma wasu cututtuka da ke addaban yaran kanana wanda yasa muka hira da shugaban ƙungiyar gudanar da allurar rigakafi a kasar jamhuriyar Kamaru Baba Mustafa Yamini kare haske kan wannan allurar da ke gudanarwa a kasar jamhuriyar Kamaru ga yadda hirarta mu ta kaya
assalamu alaikum barkanku da al'umma eh abinda sai za yi wannan allurar din na uku kenan ana kira wannan din room 3 rubu kenan tun da yake cewa wadansu iyaye ba su samu wannan rigakafin din ba to shi sa aka duba gani cewa gara an sake hannu kundin domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abin da yasa yana saka fan aya sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na uku nan to shi ne na uku nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'ummar masu yaya da zai musu wannan rigakafin din to yadda ai musu rigakafin din saboda cewa yara dewa suna tsawon suna nakasawa kan wannan ciwon din kace a wata kila harbin shi aka yi ya hadu da iska bane shine wannan ciwon din ne polio
to yanzu a asibitoci za a je a karbi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman
an ware gidaje da yawa na musamman cewa gidaje ake shiga gidaje ake shiga amma a can cikin din a doctor din an sa post office nake kada da Faransa post office wanda saboda doctor da su mai ayyan su a can kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu
hakan wannan kungiya da suke gudanar da wannan allurar shin akwai wadansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga nasu samu kuɗaɗen su
ha ka san cewa shi ita jami'an shi ciwon duniyan nan UNICEF saboda mutane da yawa al'ummar da yawa da suke zuwa kuda ciki da mai tambaki da telekoki shi sa suke wannan abin din to sun rasa inda za su a gara an tambaki telekoki domin da akwai iri shi wannan daga kafin din yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi Sasmi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya
fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allura da kafin
domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan alluran din ba wai cewa ana musu ƙarya kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su ɓata abubuwa na gwamnati gwamnati ba ta iya kashe mutane garin sa ba wai ta kashe al'umman ka ba domin cewa a samu lafiya in ba lafiya kuma ba abin da za a yi dole kuma ayyukan mu na kuma ta sannan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe.
Shi ma shugaban shiyoyi uku na ƙasar jamhuriyar Kamaru Ibrahim Hamza shi ma ya yi mini ƙarin haske akan wannan tattaunawa da muka yi da shi na wannan allurar rigakafin ga yadda al'umma suke fahimtar waɗannan allurai din ga yadda hirattamu ta kasance.
Me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafin ko me yasa kuke wa yara ƙanana?
Dalilin da ake ma yara ƙanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cututtukin kaman Chadi kaman Bangi kaman Nigeria kaman Guinea Equatorial to dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasanmu na ƴaƴanmu da jikokinmu saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake good ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa berni a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta a kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu in ka duba yatsan su ka ga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi.
Karo na nawa kenan da ake gudanar da wannan allurar a kasar Kamaru?
Wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi.
Waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa kasar Kamaru musamman maganin lafiya a wannan cututtuka?
Wannan ƙungiyar da suke taimakawa Kamaru ONG ne yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da GPS din da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani in kana mummunan aiki suna gani saboda jite-jite yayi yau a ciki shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki.
Menene fatan ka ga al'umma ta Kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bin gida zuwa gidan nan da bugan cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi?
Ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya yau ana taimaka munu da alluroyi da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamd saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti. Yau asibitin mun zaka je she kana da kuɗi. In ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu.
To wani goje zaka yi wadannan kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa kasar Kamaru?
A kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri, da fatan Ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimakawa duniya gabaki ɗaya ba Kamaru ba.
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jalolansu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce.
Me za ki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda? Me za ki faɗa?
Ba abin da za mu faɗa, shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ‘ya’yanmu alluran. In mun gode, ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi. To ma abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ‘ya’yanmu.
Kamar yanzu ya ‘yan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yin na polio karo na uku. Me za ki faɗa sauran takwarorinki mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da allurar rigakafi?
Wallahi takwarori na mata, in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo ‘ya’yanku a yi, domin wannan duk abin nan mu ne da riba, riban mu ne. Domin ranar da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba, gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari. Dauki buɗe baki, buɗe baki a sa maka, buɗe baki, buɗe baki, vaccine ne, buɗe baki.
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya da duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan dama. Kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar jamhuriyar Kamaru, masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya ba mu lafiya. To har yanzu dai muna ƙasar ta Kamaru, inda a wannan jikon kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gaban hukumar kallon kasan kasar jamhuriyar Kamaru Fikafo Samuel Eto ya lafiyawa wani dan jarida na YouTube kafa a kasar Kata, wanda wannan dan jaridan dai shi ya fito ne daga can kasar Algeria, wadda kasar jamhuriyar Kamaru ta cire su a wannan gasar na cin kofin duniya wanda za a tafi kasar Kata saura minti ɗaya kacal. Wannan ya sa dan jarida ya yi wa Samuel Eto tambaya cewar ko nawa ya ba wa shi alƙalin wasan domin ya ba su gurbi na tafiya kofin duniya, wanda ne yasa shi Samuel Eto'o ya hargitsa har lafta masa kafa a kan kyamararsa da kuma haɓar ɗan jarida. Amma waɗansu ‘yan ƙasar jamhuriyar Kamaru suna faɗin albarkacin bakinsu kan irin wannan abin da shi Samuel Eto'o ɗin ya yi a matsayinsa na babba kuma wanda ake takama da shi a faɗin duniya a kan harkokin ƙwallon ƙafa na duniya. Ga abin da ɗaya daga cikin wadda suke goyon bayan Samuel Eto'o ɗin yake faɗi.
Da Maroc da Algeria duk sun dosa kishin me yasa aka ba wa Qatar wannan haɗin ƙwallo a ƙasansu, kuma Qatar kuma suka shirya da FIFA cewa ita ne zai zama jakadarsu, ambasadarsu, da zai zo ya representin su a Qatar. To anan Algerian suka yi fishi suka ce a'a, za a yi bola a ƙasan Larabawa wanda zai zama jakadan baki ne kuma wa Eto. Kana ji bayan can ga matsalar da suka samu game da wasa, sai zuciya yanzu ya ɓaci. Da wannan zuciya ɓaci, menene zuciya ɓaci? A nan ne ka ga wannan duk wannan yaron da ya zo shirye-shirye ne don a ɓata wasan Qatar. Ba su so ba, suka ce ai suna da manyan 'yan wasa kamar Raba Maja a Algerian da zai iya zuwa ya zama jakada, amma ba a yarda musu ba. Yanzu an yarda da Eto ya zo, abin kuma gashi nan matsala. To yanzu me zai faru? Kamaru table wasa ya kare, mukamin Eto na Kamaru na tafiya da ɗan bol ɗan Kamaru ya kare, Kamaru ta dawo, yanzu ya zauna a mazaunin cewa shi ne jakada. Aka yi wasa Brazil da ita da ina zaman wani ekip da ya hakan nan a fitowa ne yanzu wannan kaga Algerian nan ya kawo masa rashin kunya da tambayoyi cewa ka fadi nawa ka ba wa Alvita gasa ma har kuka sai wasa to anan ne zuciyar ita ya baci kaga aka so ma dambe dambe da aka so ma kuma Allah ya sa da mutane suka raba shi wannan Algerian din ma da ya kawo wannan rashin kunya suka ce ba su bukatun sa ma ya kewayo gefen filin boy kuma su sanction JDC kaji dalilin da yasa
Alhaji Garba Abubakar shi kuma dan siyasa ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru yace su kan abin bai yi su dadi ba ga abin da yace
wannan abin da Samuel Eto yayi a takaice in aka duba kaga bai amfani da matsayinsa da Allah ya bashi ba na farko shine president din kollon kafan Kamaru na biyu kuma shine ambassador din World Cup FIFA Qatar kaga wannan matsayin da yake da su bai cancanta yayi irin wannan abubuwa a baina jama'a ba amma abu ne wanda za a bincika ko yaron ya tsokane shi ko ya zage shi duk abin da ya masa shi ya zama cewa ya daure ya rike zuciyarsa saboda matsayin da yake da shi shi ina cikin manyan ƴan kwallon kafan duniya manyan masu arzikin akan kwallon kafan duniya ina ci kuma shi kuma da na gabga shine bebetacce da kwallon kafan Kamaru shine kuma ambassador wannan kofin da ake yi na duniya to kaga dole ne a ce bai kyauta ba bai rike matsayin da yake da shi ba amma wannan yaro baki ba yayi kuskure domin da akwai irin abubuwan da na tsokanin fada wanda dole ne yanzu sai an ji ainihin me yaro ya dinga gaya masa har ya kai wannan matsayi anawa tunanin kenan bai kyau ba kuma Kamaru ma watakila Kamaru ba ta dadin wannan abin da ba amma Kamaru ma da san cewa an tsokane shi
Muhammad Awal Garba mujar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Awal Garba sannan ka da aiki da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
to wata tawaga da gwamnatin Pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen dan jarida dan kasar ta Pakistan a Nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin Kenya suka ba su hakan yasa tawagar ta Pakistan ta fara tunanin kisan dan jaridar shirya ta akai a wata Oktoba aka harbe Arshad Sharif Allahira a Nairobi bayan da ya tsere daga Pakistan inda yace ana yi wa rayuwarsa barazana Sule jami'an Kenya sun ce akasi aka samu yan sanda suka budewa motar sauta a lokacin da suke farautar barayin motoci. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya dake Zaporozhye a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta kasar Ukraine. Kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya, lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haduran nukiliyar. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kaiwa juna hare-hare a gabashi da kudancin kasar ta Ukraine a jiya Alhamis. Yayin da kasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya kara zafafa kiraye-kiraye da ake yi na aibori. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar ta Iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurdiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. Andirate Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin al'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa.
To a gaishe ka Malam Sanda aiki. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Inda za mu kawo muku wani sabon shiri wanda zai zo muku da shirin abari ya huce. Kamar kodi yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jonathan. Nisar Filhashin kuma ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Assalamu alaikum.